Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Talata 5 ga watan Afrilu shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafadar su ga Mahmud da kanin labarin.
A yau Talata kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai yi wani zama don tattauna kisan da ake yi wa fararen hula a Ukraine. Kasar Australia ta hanzarta shirin ta na sayan makamai masu linzami da ke cin dogon zango, za ku ji dalili. A nan Amurka kuwa mai shari'a Ketanji Brown Jackson na ci gaba da jin kanshin zama alkali a kotun kolin kasar, yayin da wani kwamitin majalisar dattawa ya mika sunanta ga zoren majalisar, inda za a kada kuri'a kan batun nan gaba a wannan makon.
Kare labaran kenan. To a cikin shirin har ila yau za ku ci cewa sa'o'i 24 da shugaban yan sandan Najeriya ya gudanar da wani sintirin nuna karfi akan hanyar Abuja zuwa Kaduna don razana yan ta'adda. Yan bindiga sun kai hari garin Jere inda suka yi awon gaba da wasu mutane. Har ila yau a Najeriya kungiyar Jama'atul Nasrul Islam ta yi kakkausar suka akan kasawar gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wajen samar da tsaro a kasar. Sannan kuma yayin da Najeriya ke ci gaba da gudanar da shirye-shiryen zaben shekarar 2023 mai zuwa, wani abun jan hankali a jerin masu tsayawa takara shine yadda ake samun ƙarin mata da ke fitowa domin a dama da su. Muna kuma tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar da kuma wasu daga cikin sakonnin da ku masu saurare kika aika mana ta hanyar email. Amma kafin nan sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Ba assalamu alaikum. A yau Talata kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai yi wani zama don tattauna kisan da ake yi wa fararen hula a Ukraine. Taron kwamitin zai gudana ne kwana guda bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya ce ya kamata shugaban Rasha Vladimir Putin ya fuskanci tuhuma kan aikata laifukan yaƙi. Shugaba Biden kenan yake cewa abin da ke faruwa a Bucha abin tashin hankali ne kuma kowa ya gani. Yayin zaman ana sa ran babban sakataren Majalisar Dinkin Duniyar Antonio Guterres da shugaban hukumar gudanar da ayyukan jin kai Martin Griffiths za su yi jawabi. Kazalika shi ma shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai yi nasa jawabin. A wannan watan Burtaniya ce ke rike da shugabancin kwamitin sulhun wanda ake karba-karba, kuma jakadar kasar a kwamitin Barbara Woodward ta faɗa wa manema labarai cewa batun kisan fararen hula yayin mamayar da Rasha take yi wa Ukraine shine zai fi daukan hankali a taron. A jiya Litinin ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya ce ya tattauna wannan batu da Guterres ciki har da abin da ya faru a Bucha, wani birni da ke wajen babban birnin kasar inda ake zargin dakarun Rasha sun aikata munanan ayyuka a kwanan nan. Ita dai Rasha ta nesanta kanta da kisan fararen hular, inda ta zargi wakilan Ukraine da kasashen yammaci da shirya wannan makarkashiya. Kasar Australia ta hanzarta shirinta na sayan makamai masu linzami da ke cin dogon zango shekaru da dama gabanin yadda ta tsara sayansu. Dokan matakin a cewar hukumomin kasar ya faru ne saboda barazanar Rasha da China da ke ci gaba da karuwa. Ministan tsaron kasar Peter Dutton a yau Talata ya ce waɗannan makamai da za a siya, waɗanda suka haɗa da jiragen sama da na ruwa na yaƙi, za su ci dalar Amurka biliyan 2.6. Yana mai cewa hakan mataki ne da zai sa a san cewa Australia ba kamar lasa ba ce. Wannan yunkuri na sayan makamai da Australia ta yi har ila yau na zuwa ne bayan wuta yarjejeniyar tsaro da tsibirin Solomon Island ya kulla da China. Ita dai China ta musanta zargin da ake mata na cewa tana kokarin kafa sansanin sojinta a tsibirin, tana mai cewa wasu ne kawai suke so su tada hankulan jama'a. Mai shari'a Ketanji Brown Jackson na ci gaba da jin kanshin zama alkali a kotun kolin Amurka, yayin da wani kwamitin majalisar dattawa ya mika sunanta ga zoren majalisar, inda za a kada kuri'a kan batun nan gaba a wannan makon. Ketanji, wacce shugaba Joe Biden ya zaba don zama mai shari'a a kotun kolin, ta samu goyon bayan wasu ƙarin mutum biyu daga bangaren 'yan Republican a ranar Litinin, bayan da Sanata Lisa Murkowski da Mitt Romney suka bayyana cewa ita za su zaba. Kazalika Sanata Susan Collins, wacce ita ma 'yan Republican ce, ta ce ita ma Jackson za ta zaba. Kuri'un waɗannan sanatoci haɗe da na 'yan Democrat 48 da kuma na wasu sanatoci biyu da ke cin gashin kansu a majalisar dattawan sun isa su ba Jackson adadin kuri'un da take bukata na zama alƙaliya mace bakar fata ta farko wacce za ta yi shari'a a kotun kolin Amurka gabanin kada wannan kuri'ar tuni sanatoci 'yan Democrat suka yaba da irin kwarewa da Jackson take da shi a fannin shari'a inda suka kwatanta ta a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda suka fi cancanta ta zama alƙaliya a jerin mutanen da ake zaɓa don zama masu shari'a a kotun kolin Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, an jima kaɗan Mahmud zai kawo mana ƙarashin labaran duniyar, amma yanzu bari mu duba ɗaya daga cikin rahoton da muke tafa da su. Sa'o'i 24 da shugaban 'yan sandan Najeriya ya gudanar da wani sintirin nuna ƙarfin akan hanyar Abuja zuwa Kaduna don razana 'yan ta'adda. 'Yan bindiga sun afkawa garin Jere inda suka yi awon gaba da wasu mutane. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Biyo bayan ƙara taɓarɓarewar tsaro akan hanyar Abuja zuwa Kaduna, shugaban 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba da kansa ya jagoranci wani sintirin tabbatar da tsaro akan wannan hanya. A irin abin nan da 'yan magana kan ce tona tsakuwa ne don a bai wa aya tsoro. To sai dai kuma, awa 24 bayan wannan sintirin na shugaban 'yan sandan Najeriya, 'yan bindiga daɗin sun aukawa garin Jere da ke dab da Abuja, inda rahotanni ke cewar an sace sama da mutum 14 ciki har da mata da ƙananan yara. Waɗannan 'yan bindiga daɗi dai da ke sanye da kayan sojoji ɗauke da manyan bindigogi sun shiga gida-gida suna rura mutane kamar wake kuma hankali kwance. Bashir Isa Jere wani mazaunin garin ne da abin ya faru akan idansa ga kuma ƙarin bayanin da ya min.
Muna zaune kamar ƙarfe mintoci kaɗan zuwa 11 na dare, mutane ma ba a shiga bacci ba, ana ta zirga-zirga ka san lokacin watan azumi. Sai muka ga yara na gudu a yi barayi sace shiga unguwa kaza-kaza kamar wasa kawai, sai abin ya zo ya zama daga sun shiga ne silently suka samo wani ɗan ƙaramin yaro suka riƙe mai hannu ai kai ya kai su babban masallaci gidan sarki. To ina ji akwai wanda ya ba su labari ne suna da target sai suka samu wrong information a wrong direction. Ko da suka tada wannan masallaci inda suka dauki wannan mutanen suna shigowa suka tada wannan masallacin sai ana ina mai wannan gidan, ina mai wannan gidan aka ci alaji ne suka bai ma daga ya kulle gida ba suka shiga ciki suka dauke shi da mata suka fito waje. To cikin wanda suka gudo ne muke jin labari ana cewa yana cewa ai ba shine sarki ba shine
kaman suna neman sarkin Jere ne kenan,
suna neman gidan sarki wai gida mai masallaci babban masallaci na gidan sarki. Sai sai yara suka ce ai ba nan ne gidan sarki ba, gidan sarki na wurin ga dan inda suka tsaya akwai masallacin ne cewa abu cikin gambaji babban masallacin akwai gida sai suka zaga shi mutumin da suka dubi Alhaji Usman
yanzu
da shi da matarsa suke gaba suka shiga wani gida ma shi ma suka dube shi da yanin sun ka tafi da shi har akwai mata masu daukan masu ibon ruwa a tuka-tuka cikin dare nan ma suke gaba da wasu mutane da almajirai
gaba ɗaya kawai mutum nawa ka ɗiba a garin
sun ɗibi mutane wajen 13.
Da na nemi ƙarin bayani daga mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna Muhammad Jalinge ya ce zai bincika kuma zai neme ni daga baya. Kawo lokacin haɗa wannan rahoto bai tuntuɓe ni ba. Duba da wannan satar mutane na zuwa ne awowi 24 kacal da babban sufetin 'yan sandan Najeriya ya ziyarci wannan yanki a wani sintiri irin na nuna ƙarfi aka yi wannan aika-aika. To ko me hakan ke nufi ga sha'anin tsaro? Dr. Faruk Bibi Faruk babban malami ne a Jami'ar Abuja.
Cin zarafi ne a wurin IG in ma sun san wai su da IG suke magana. Ba su yarda yanzu da ƙarfin gwamnati ba don wannan zuwa da IG ya yi bai wuce barazanar akan cewa ya tattaro 'yan sanda kai ba iyaka ya zo wurin ya tsaya ya yi awa biyu yana bayani ya koma da duk 'yan sandansa da ya taho da su ya bar mutanen da suke wurin a yanda ya same su yanda a kowane lokaci ɗan ta'adda zai iya zuwa ya ɗauki buƙata a kansu. To su kuma sun nuna mutane har yanzu su ne da dama akan hanya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina Kaina, ana tare ne kai tsaye da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Shugaban Peru Pedro Castillo ya saka dokar hana fita a Lima babban birnin kasar a wani mataki na dakile zanga-zangar da mutane ke yi saboda tashin farashin man fetur a kasar. Shugaba Castillo ya sanar da dokar hana fita ce a wani jawabi da ya yi ta talabijin a daren ranar Litinin inda yace dokar za ta fara aiki daga 2 dare zuwa 12 saura minti 1 na yau Talata a gogon yankin. Sanar da dokar hana fitan na zuwa ne sawai bayan da jami'ai a Lima suka bada umarnin a rufe makarantu a rana ta 2 a jere saboda zanga-zangar da masu ayyukan sufuri suke yi. Hukumomin sun ce ma'aikata sun rufe manyan hanyoyi a ranar Litinin a yankunan kasar 12 ciki har da wasu yankunan babban birnin kasar, lamarin da sa dubban mutane suka kasa zuwa wurin aiki. Zanga-zangar da aka yi a yankunan Andes a makon da ya gabata ta haifar da arangama da 'yan sanda, lamarin da ya sanadin mutuwar mutum hudu ciki har da yaro karami. A yau Talata, 'yan sanda a kasar Hungary sun ce wani jirgin kasa ya kauce daga kan tarakunsa bayan da ya doki wata mota kirar pickup a kudancin kasar, lamarin da ya sanadin mutuwar mutum biyar yayin da wasu mutum goma suka jikkata. Jami'an tsaro sun ce motar pickup din ce ta hau kan layin dogon a lokacin da jirgin zai wuce, sanadiyar kenan da ya yi awon gaba da ita. Lamarin ya faru ne a garin da ake kira Minzen da misalin karfe 7 na safe yau Talata. Hukumar sufurin jirgin kasa a kasar ta Hungary ta ce dukkan mutum biyar da suka mutu mutanen da ke cikin motar ne. Ta kara da cewa mutum 22 ne suke cikin jirgin a lokacin da hadarin ya auku, kuma mutum biyu a cikin jirgin sun ji munanan raunuka. Kana wasu mutum takwas sun samu buguwa.
To a gaida Mahmud Lalo mai karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Nigeria, kungiyar jama'atul Nasrul Islam ta yi kakkausar suka akan kasawar gwamnatin shugaban Nigeria Muhammadu Buhari wajen samar da tsaro a kasar, amma ta karyata cewa da ake wai ta ce baya da hujjar ci gaba kasancewa mai mulkin kasar kamar yadda za a ji a wata hira da wakilinmu Umar Faruk Musa yayi da babban sakataren kungiyar ta JNI Malam Khalid Aliyu, inda yake cewa
sabanin abun da rahotanni suka rawaito babban sakatare na kungiyar jama'atul Nasrul Islam wato Khalid Aliyu ya bayyana cewa su ba su ce shugaban kasa ya sauka daga mukaminsa ko kuma ya kasa daga ci gaba da gudanar da aikin sa na shugaban kasa ba, ko kuma bai da hurumi ko karfi ko iko na shi ci gaba da aiki a Najeriya ganin irin matsalar tsaro da take ci gaba da tabarbarewa a karkashin mulkin sa. Don haka na nemi ya mun karin haske dangane da abun da sanarwar da shi a matsayin sa na babban sakatare na kungiyar ya rabta ba hannu, inda yake cewa
bayanin ya kunshi rashin jin daɗi da raɗaɗin da wato yanayin taɓarɓarewar ƙasa ya kai wannan marhala a ƙasarmu ta wato Najeriya, da kuma kokawa akan cewa dole a tashi a san yadda za a yi a daƙile wannan barazana don gudun abin da kaje biyo baya ko ta ko ina yanzu abubuwan sun zamanto ba su daɗi, in ma zub da jini ne, in ma sace-sacen mutane ne, in kuma wasu ayyuka ne na tashin da tashin wato hankali. Wannan shi ne abin da wannan sanarwa ta kunsa.
Saboda haka me kuke fatar ku ga ya faru a gwamnatance, kuma kafin yanzu kun ɗauki waɗansu matakai na ƙoƙarin jawo hankalin hukuma domin a yi abin da ya kamata?
To abin da yake fatanmu shi ne ita dai gwamnati ta tashi, wannan wajibi ita Allah ya ɗorawa. Tsaro ba wani mutumin da wato zai iya zuwa ya ce ya tunkari harkar tsaro, sai ita gwamnati da yake dama wannan wajibinta ne kuma aikinta, ko da yake tana ƙoƙarinta matuƙar iyawa. To amma dai akwai buƙatar ta ƙare himma ta ƙara himma matuƙar wato yadda za ta yi har sai an tabbatar da in Allah da tsaro ya dawo al'umma da sun zauna lafiya sun tafi harkokinsu sun tafi tafiyansu ba cikin tartar ba ko cikin halin barazana ba.
Wasu suna fassara wannan bayanin naku kamar yin tir da Allah wa dare da gwamnati da kuma cewar kamar ta kasa, wasu na ma cewa kunce shugaba Buhari bai kamata ya ci gaba da kasancewa shugaban kasa ba ganin irin wannan kasawar da ya yi wa riƙe amanar da ma kundin tsarin mulkin Najeriya ya tsara masa.
A babu wannan bayani kamar haka. Faɗi muka yi cewa wato gamammiyar magana duk gwamnati ko ina take a duniya in ta gagara kawo harkar tsaro to kasancewarta a matsayin gwamnati akwai damuwa, wannan shi ne abin da aka faɗa. babu wani wanda ya kira sunan shugaban kasa yace shi bai kamata wanda yake so ya jefi shugaban kasa to sai ya jefe shi da bakin sa yace shi ya tashi tafi wannan kuma fassarar sa kenan in abin da yake so kenan shi ma sai ya je ya rubuta irin nashi amma mu ba abin da muka rubuta ba kenan
to amma dai kamar Najeriya ko akalla gwamnatin Buhari ta fado bisa ga irin wannan tsokaci ko fassarar da kuka yi cewa an dai kasa samar da wannan tsaron tunda kusan shekara 7 kenan abun ma wasu na ganin ƙara taɓarɓarewa yake yi ba nasara ake samu musamman arewa maso yamma
to yanzu in kace shikenan ya tashi ya tafi to shikenan sai kasar ta zama to babu shugaba kenan a wani rikicin ne kuma zai sake dawowa to dan haka ba wannan bayanin akai ba kasan mai rubutu daban ko mai fassara daban dama kuma an ce menene nazarin gwanin kokuwa abinda ba a gano bai ce ya gano kuma abinda faɗa ba a ce an faɗa fatan mu Allah ya dawo mana da lafiya da zaman lafiya kasan mu kuma gwamnati ta tashi ta ƙara himma muna mata fatan alkhairi da addu'a Allah ya ba ta nasara
a waje daya na tuntubi Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya domin in ji irin martanin da zai maida dangane da wannan jawabai na jama'atun nasarar Islam amma ya bayyana cewa sai sun gudanar da bincike su tabbatar da cewa ga abin da kungiyar ta ce domin kada su yi bayani akan kuskure Umar Faruk Musa muryar Amurka a Abuja Najeriya
to a gaida Umar Faruk Musa A yayin da Najeriya ke ci gaba da gudanar da shirye-shiryen zaben shekarar 2023 ne zuwa Wani abin jan hankali a masu tsayawa takara shi ne ta yadda ake samun ƙarin mata da ke fitowa a domin a dama da su. Tambayar a nan ita ce, shin waɗannan matan sun shirya kai Najeriya ta damin tsira? Daga Abuja ga rahoto da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana.
Kwararriya a fannin ba da shawarwari ta ƙasa da ƙasa kana shugabar wata ƙungiya mai suna Interest da ke rajin kare haƙƙi da lafiyar mata da matasa daga jihar Niger Dorothy Nuhu Akin Over na daga cikin matan da suka bayyana aniyar su ta tsayawa takarar shugabancin Najeriya a zaben shekarar 2023 da ke tafe ƙarƙashin inuwar jam'iyyar SDP mai halamar doki duk da tarin matsalolin da Najeriya ke ciki Dorothy ta bayyana cewa za ta iya kawo canji a ƙasar tunda maza sun gaza a fagen siyasa
da aka soma demokradiya maza ne ke samu shugabancin kasa ba taba samu mace ai shugabanci ba ko mataimakin shugaban kasa ba to yanzu ya kamata a canza tafiyan dan a samu canji dan in mun ka ci gaba da yi yanda mun saba ya nuna kenan watan ba mu san canji dan maza sun yi ta shekara nawa yanzu to mu mata a ba mu mujara ba a gani mu nuna muku abin da muke da shi a zuciyarmu zuciyarmu na uwa zuciyarmu na kula da jama'a zuciyarmu na tausayi
to duba da tarin matsalolin da Najeriya ke fuskanta kina ganin zaki iya har ma a samu sassauci game da abubuwan da ke faruwa in muka duba fannin tsaro fannin tattalin arziki da dai sauransu
gaskiya in mun ka so mai kirga abubuwan da ke matsalolin kasar nan abun na daban tsoro in mun ka diba role na mata tun daga kula da yara suna kanana ai aiki mace ba aiki guda bane kuma ba abu mai sauki bane amma gashi nan day in day out muna yi kuma muna samun result masu kyau mu in muna tattaunawa a wajen samun salama ba a faɗa muke yi ba mu mara akan zo na ne a samu consensus cikin kwanciyar hankali to irin tafiyan da ni nazo da shi kenan
ko da yake dai gwamnatin Najeriya ta bi sawun wasu kasashe wajen inganta tsarin da take da shi ta hanyar jagorantar wani shiri ga mata a kasar dangane sun shiga harkokin siyasa dumu-dumu gabanin babban zaben 2023 masanin kimiyyar siyasa a Najeriya Dr. Faruk BB Faruk ya bayyana cewa
gaskiya a kasashe da yawa an samu tarihi da ya nuna cewa mata sun rike kasashe kuma sun iya tafiyar da wannan kasashen kuma ma kasashen da suke da matsaloli kuma an ci sa'a sun samu dama haka magana Margaret Thatcher lokacin da ta samu mulki kasar Ingila tana cikin wani tsugunannen yanayi kuma ta yi kokari ta bar Ingila fiye da yanda ta same ta sai Indira Gandhi har yaki sun yi sosai yar gidan Bhutto ta rike Pakistan lokacin an ga armashin mulkin Angela Merkel kwanan ta gama mulki a Germany kuma da tabar Germany a cikin wani matsayi ba na jin cewa wai matsalar kasa za ta iya kuma mulkin mace saboda shi mulkin nan abinda ake so shine a samu wanda zai iya hada kan masu tunani ya zama iri daya tunanin ya zama iri na cigaba kuma su yi tsakani da Allah
to sai dai a cewar yan fafutuka a kasar Ummul Khair Abdulmuminin Ilyasu daya daga cikin kalubalen da ake fuskanta shine rashin samun goyon bayan mata idan suka ga yar uwarsu mace ta fito takarar shugabanci ko neman wani mukami a kasar
kanmu matan ya muye mu bamu yadda da kanmu ba mafi akasari mukan gwammaci mu zabi namiji da mu zabi kanmu wani lokaci saboda hasada da muke sawa zuciyarmu na ba ma san mu ga wance ta wuce mu wani lokaci saboda rashin yadda da kai da kuma al'adar da muka taso a ciki da ake nuna mana cewa siyasa wace abu ce wace bai kamata mace ta shiga cikin ta ba amma magana ta gaskiya shine muna buƙatar mata a harkar nan saboda mata suna da kyakkyawar zuciya wannan ta mata za su rungumi kowa da kowa a gudu tare a kuma tsira tare kuma duka challenges din da muke da su a kasan nan ba wai abin da zai gagarma shi bane ana buƙatar consistency concentration da dedication idan har aka samu mace wacce ta hada duka wayannan abubuwan to za ta iya yi fiye ma da abin da mazan suke yi
kididdiga da ya nuna cewa mafi karancin matsayi da mukami da mata ke samu a Najeriya har yanzu yana kan kashi 6.7 cikin 100 adadin da yake ƙasa sosai idan aka kwatanta da adadin kasashen duniya na kashi 22.5 cikin 100 inda nahiyar Afirka ke da kashi 23.4 sai kuma yankin yammacin Afirka dake da kashi 15 Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
madalla a gaida Shamsiya yanzu kuma ga shirinmu na gaba
noma tushen arziki
noma tushen arziki noma
jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa yayin da al'ummar musulmi suka fara azumin watan Ramadana na wannan shekara shirin noma tushen arziki na wannan makon zai yi dubi ne akan farashin wasu kayayyakin abinci da aka fi yawan amfani da su a irin wannan lokaci na azumi a kasashen Najeriya da jamhuriyar Niger wakiliyar mu Abuja Hawwa Umar ta kewaya kasuwar gudu dake Abuja domin biyo mana farashin kayayyakin abinci bayan soma azumin watan Ramadan
sunana Malam Dauda Mola ni dan Jusuna ma daga Diriman nake kasuwanci nakan sai da su wake masara gero shinkafa shinkafan tu manja magi taliya ko shi wannan lokaci mukan samu sala daga wurin yan kasuwa amma gana gaskiya abu da muka samu karancin shekara cikin kayan abinci ita ce man gyada kawai fulawa ma ta dan kara kadan amma lokacin suka dauki advantage din wannan lokacin su kara sun kayan abinci amma gaskiya bane da sauki
to man gyadan kamar wani cika saka samu
da sai muka sai tun tablita ya kan farashi 26,000 kamun azumi amma yanzu aka ga kasuwa kai 30,031
to kaman yanzu buhun dawa nawa ake saida
shi eh buhun dawa takan kai akwai mai mudu 100 takan kai 33,000 mai mudu 75 kuma takan kai at least 24,025
nawa kuku ke auna mudu
eh mudu takan na 400 har yanzu dawa da gero duk kudin su guda daya 400 masara takan nan take da mun ba suka amfani da masara sosai masara takan na a 350 360
shinkafa da wake da fulawa kuma yaya farashin su
fulawa na nan a 600 buhu tana 21,022 a yanzu ita ma ta dan kara kadan amma mudu 600 take har a yanzu da ake fara azumi farashin bata canja ba
ita kuma shinkafa
mudu 800 ta gira foreign kuma yakan kai 1,000 buhun foreign yakan kai 30,031 na Najeriya yanzu kuma da ka fici kuma tana nan 24,025 suna nan kashi ko ta 27 ko ta 28 mai karancin kudi yakan sai da kudin sa bisa ga farashin su
ga waken kuma naga akwai manya akwai kanana akwai kuma jaga sunan dai kala-kala daban-daban yayin farashin su yake
gaskiya farashin yana nan inda take bata canja ba jan suna nan kashi guda biyu manyan 800 kanana 750 fari kuma 777 akwai wani mulkin shi ayon bis 750 tun da can haka take har yanzu fulawa tana nan a 666 har yanzu
isa ali ko ne muna sayarwa kayan abinci gaskiya wannan shekara ya haura sosai yafi kowace shekara shinkafan tuwo a wancan shekara ba sai shi 500 600 yanzu kuma 750 800 wake kuma 800 shekaran baya ba sai shi shinkafa muna sai ta 600 yanzu kuma sai ta 900 akwai ta 1,200 gero muna sai shi 400 a wancan shekara amma yanzu muna sai shi 500 450 eh wannan watannin ma gaba ɗaya kasuwar ya kwanta akan shekaran da ya wuce
Dilala Usman ina sai da tumatir da karas da kukumba da green beans da green pepper
yaya farashin kayan miya
daga kama azumi dai zuwa yau mun samu canji akan komai wallahi buhun tarugu da muna saya 5,000 wani lokacin 4,500 to yanzu ya koma 9,000 muna saya zuwa 10,000. Cikin kwana uku nan an samu wannan ƙara. Tumatir kuma yau ya ruwa suma sama da jiya da hekaran jiya. Dan yau tumatir wanda muna saya 8,700, 7,500 yau ya koma 14,000. Shine yasa ma yau bamu da tumatir ma kwata kwata saboda tsadar da yi.
Sunana Umar.
Me da me kake saidawa?
Ga arisi, ga dankali, ga doya kuma ga sauran waɗannan su karas kukumba haka. Dankali Hausa muna sai da shi 1,000 basket. Arisi kuma muna sai da shi 3,000 yanzu gaskiya anan. Doya ita kuma kashi muna sai da ta 4,000. A gaskiya wancan sati an kawo mana buhun arisi 38,000 amma kuma yanzu gashi yau na je na so shi a kasuwa 50,000. Na samu ƙarin 10,000 gare. A je na sai da shi 25,000 yau kuma gashi na sai da shi 3,000.
To madalla yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Niger inda wakilin mu a Yamai Sulemomun Barma ya jiyo mana farashin kayan marmari.
Sunana Mamma Ala ko in ce Mala Ala amma aka sani da Mamma Salo. Gaskiya danyun kaya dai waɗannan kayan na lambu bana kai gaskiya suna cikin lokaci ne yanzu. Domin tsarar da ke gare su take sama wurin neman su ma in ka zo kayan ka same su shine ma aiki ma ba ma maganan ma kayan ka sai ka zo ka saida ba. Yanzu ka dauki kankana duka kaya ne waɗanda suke yanzu na Niger ne ake amfani da su. Ya kamata a ce suna da sauki amma kuma duk da hakan kin da yake akwai guri gare mu ƴan kasuwa shi yasa abin ba sauki dige shi.
Baya ga kankana akwai su ayaba, su abarba, su mangoro, su lemun zaki da su lemun tsami. Shin ya abin yake bana?
Eto lalle wannan kayan da ka ambata cikin wanga lokaci ba sauki ce gare su. Dan da yau in ka dauki lemun tsami ta shi kadai yanzu dai amma sauki ka same ta sauki ka sai ta jaka biyar.
A da kuma
ba ta huce jaka 2,500 ma ko ta yi tsada. To amma yanzu ko ka same ta sauki kana iya ka sai ta jaka biyar. To ita a yarba wannan a ajin magana ta saboda yake ba kasan mu take fitowa ba daga wata kasa take fitowa ta shigo nan Niger kenan ko ta yi tsada ba mu ganin lahinta. Bisa ga waɗanga kayan da sunan na ake noma su cikin gida.
Zuwan azumi ne ya kawo haka ko kuwa akwai wasu dalilai na daban?
Dalilai dai mai da hankali da yake kowa da kowa yana son ya yi buɗe bakin ɗanyen kayan. To kenan dole kayan da ake amfani da su cikin lokaci dole ne su tsada. Su kaya ne waɗanda suna amfani da lokacin da akwai su. In akwai su arfaza su kuma in babu su wannan lokacin sai ka iske sun yi tsada wani lokaci za a danganta su daga azumi kuma ba alaihin azumi ba ne.
Wannan na nunin kenan akwai buƙatar sake duba hanyoyin farfaɗo da noma kenan a nan Niger.
Wannan yana da kyau gwamnati ita kankanta ta diba ta tallafa ma manoman da irin waɗannan kayan da ya kamata na zamani na noma wanda za a zo da su a yi noma ya wadace ƙasa gaba ɗaya. Yanzu in ka ɗauka cikin 'yan shekarun biyu da ai in ka ɗauki kankana sai mun ɗauko ta daga waje mun shigo da ita Niger amma yanzu noman da ake wanda ake sha gare mu duka noman mu ne nan gida muna da filin noman su nan cikin ƙasar mu Niger. Yanzu in ka ɗauki kamar lemu wannan agada ai suna noman lemu sosai agada. To kuma banda lemun kin akwai itatuwa da dama waɗanda 'yan aka mai da hankali gun su za a iya samun su cikin wannan yankin agada kin za a iya noma su da dama wanda za a zo da su cikin ƙasar mu. Mu muka noma su kuma a yi shi cinikin gida ne wanda za a saida shi kayan gida ne manoman da suka noma su amfana da shi kuma masu sai su samu sauki.
Masu sauraro a nan za mu dace a cikin wannan shirin namu dan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin kuma Jude Leathers Gresham ta daidaita mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Madalla yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email.
Bari mu fara da sakon Zahraddin Muhammad Kakan Sau inda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika za mu yi wa jam'iyyun siyasar ƙasar ta Najeriya tuni akan umarnin da hukumar zaɓe ta bayyana akan tsayar da 'yan takararsu. Hakika talakawan Najeriya su ga abin da jam'iyyun za su yi. Matuƙar ba a tsayar da wanda ya dace ba to za mu yi amfani da yatsunmu wajen kayar da marar kishin al'umarsa. Thank you. Sai sakon Salima Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya, shi kuma cewa yayi hakika dauko sojojin haya don yaki da ta'addanci da wasu gwamnonin Najeriya ke shirin yi abin ayaba ne a daidai wannan lokaci da matsalar rashin tsaro ke kara ta'azzara a kasar mu Najeriya musamman a yankin mu na arewacin kasar daga ƙarshe muke addu'an Allah ya zaunar mana da kasar mu lafiya da ma duniya baki daya amin summa amin
a gaida Hanifa to masu sauraro baki daya da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu a daidai wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu shirin mu na dare wato karfe 9 da rabi agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato 8 da rabi kenan agogon Ghana zamu dawo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatarwa da Julie Ladas Gresham da ta hada mana shirin sai injiniyan namu na yau ni Hadiza Chari ke cewa sai mun hadu a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.